بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwana masu albarka, maza da mata, manya da yara, ina muku barka da safiya a wannan safiya ta ranar Alhamis, kamar yadda aka gabatar 15 ga watan Jumada al-Akhira, shekara ta hijira ta 1445, daidai da lissafin 28 ga watan Disamba, shekarar miladiya ta 2023. Daga wannan masallaci na Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu a wannan birni na Mina, a fadar gwamnatin jihar Niger. Kamar yadda aka kira sunan wannan tattaunawa nasiha, an tambaye ni me maudu'in ta, nace nasiha, mana kawai yadda aka ce nasiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda yake mashuhuri a bakin kusan kowa, yana faɗi cewa addinun nasiha, addinin musulunci gaba ɗayan shi nasiha. Wannan hadisi na san kusan kowa ya san shi, hadisin Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu, wanda yana daga cikin afradu al-Imam Muslim. Bukhari bai fitar da shi ba, kamar yadda malamai suke faɗa, su Ibn Hajar da sauransu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinun nasiha, addini shine nasiha. Aka ce ga wane? Yace lillahi, ga Allah Ubangiji madaukakin sarki, wa li rasulihi, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa li kitabihi, da littafin Allah, wa li rasulihi, afwan, wa li kitabi wa li rasulihi, wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi. Kamar yadda fada wannan hadisi yana daga cikin afrad na al-Imam Muslim, da yana cewa Bukhari yayi ishara zuwa gare shi ta hanyar kawo shi a matsayin tarjuma. To, ina so na gina ɗan taƙaitaccen zancen da zan mana ƙarƙashin wannan hadisi mai albarka. Hadisi ne daga cikin wato Jawami'ul Kalim na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda malamai suka faɗa, Abu Sulaiman al-Khattabi, al-Imam an-Nawawi da ire-irensu duk sun faɗi cewa wannan hadisi ne muhimmi. Wasu ma suna ganin ɗaya ne daga cikin hadisai guda huɗu wanda su ne tarakun fandisho na addinin musulunci. Akwai wani babban malami da ya yi irin wannan muhadara taƙaitacciya, zan jingina da shi, shi ne Malam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi. Wannan babban malami yana daga cikin malaman sahwati sahwa na da'awar islamiyya, da'awar salafiyya a wannan zamani, musamman a ƙasar Yemen. Yana daga cikin mujaddidai da suka jaddada addinin musulunci bayan irinsu Shaukani da irinsu Amiru San'ani da su Muallimi a ƙasar Yemen, ƙasa ce mai cike da malamai masu albarka. Ya rasu in ban manta ba shekara ta 2001, kamar kwatankwacin shekaru 22 da suka gabata kenan rasuwar Muqbil a garin Jidda. Allah ya gafarta mushi, Allah ya masa rahama. Asalin shi mutumin wani gari ne da ake cewa Dammaj a ƙasar Yemen, inda ya kafa makarantar shi mashahuriya ta Daru Hadisi Salafiyya, wadda ta kharraja malamai da yawa cikin mashahuran malaman addinin musulunci a wannan zamanin. Sannan kuma ɗalibi ne da ya karatu a Jami'ar Islamiyya, ya haɗu da manyan malaman nan su Ibn Baz, su Albani da makamantansu. Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu. Ya da littafai da yawa, babu laifi mu ambaci wasu. Akwai littafin shi na As-Sahihul Musnad min Dalailun Nubuwa, da kuma wani aiki da yayi ma littafin Daru Qutni, wanda duk daga baya yana cewa yayi nadaman me yasa yayi wannan aiki, basin mun shiga tafasili ba. At-Tatabbu' wal Iltizamat, akwai ta'aliki akan Lisanul Mizan, akwai littafin shi Nasiha ga Diyassa, akwai littafai da yawa dai. as-salafiyatu wal makhraj min al-fitan malami ne murabbi sosai akwai littafin shi mai ban sha'awa mai suna nashr as-sahifa fi dhikri ma sahha min aqwali al-a'immati fi abi hanifa wadannan duka wasu kabaya ne ban suna kutsa cikin su wannan kenan a takeice idan muka koma kan hadisin addinun nasiha a takeice malamai sun yi kokarin su mai sharhi sharhin ya tsawaita a wasu wurare an rubuta malamai da tafai daban-daban an yi tattaunawa mai tsayi rubutacciya ko da baka akan hadisin amma kamar matashiya zan dan yi mana tsokaci kankani akan wasu maganganu da Abu Sulaiman Al-Khattabi Allah ya gafarta mishi ya fada game da ma'anar hadisin kuma anan gabobin hadisin an-nasiha idan muka kalli magana Abu Sulaiman Al-Khattabi da ire-irensa tana nufin wato yin abin da ya kamata sadda ya kamata na magana ko aiki abinda ake neman ka da shi ka aikata abinda shari'a ta umurce ka abinda shari'a ta neme ka da ka aikata shi a daidai san da ya kamata a ce ka yi shi to idan kai haka kai nasiha saboda suke cewa nasiha ga Allah madaukakin sarki shine bautata mushi shi kadai da wato yin ikhlasi cikin bautarsa da gujewa shirka ko saba masa da barin ilhadi game da sunayensa ko siffofinsa da gujema abubuwan da Allah ya haramta da yin kauna don Allah da yin gaba don Allah da ire-iren su da itirafi da ni'ima Allah da makamantan su nasiha kuma ga littafin Allah madaukakin sarki shine imani da abinda Allah ya sokar a ciki bautawa Allah da abinda Allah ya hukunta na shari'o'i a ciki gaskata dukkanin abinda Allah ya sokar da kuma yi malittafin hidima ta kowace fuska da mutum zai iya nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman suka ce shine gaskata shi a cikin abinda yazo da shi na wahayi abinda yazo da shi na sharhin wahayin da Allah ya bashi dama ya sharhi da kuma da'a gare shi da girmama alkadarinsa da haƙƙinsa da kuma kiyaye sunnarsa da rayata da yi mata hidima da kokarin yada da'awarsa a cikin al'ummar dan adam da kuma wato yin dabi'antuwa da dabi'arsa at-takhalluq bi akhlaqihi sura da abun da suka ambata masu tsayi nasiha kuma ga shugabannin musulmai suka ce shine wato taimaka musu wajen aikata gaskiya yi musu da'a a cikin abin da bai saba wa shari'ar Allah ba da kuma yi musu tambihi fadakar da su a lokacin da suka yi kuskure cikin lutufi da tausasawa da kuma guje mai musu fito na fito ko tawaye ko da suna zalunci da kuma guje mai musu yabo na ƙarya ziga su a bisa ƙarya da kuma kiran su zuwa ga kyautatawa al'umma da yi musu addu'a don su zama mutanen kirki nasiha ga sauran musulmai ummatul muslimina malaman suka ce shine wato shiryatar da al'umman musulmi zuwa ga abin da zai amfane su a duniyar su da lahirar su irshaduhum ila ma yanfa'uhum fi hayatihim wa fi ma'adihim shiryatar da su ga dukkan abin da zai taimaka musu wajen samun rayuwa mai inganci a duniya da kuma samun rayuwa mai inganci a lahira da kuma wal kaffi an azahu da guje mu cutar da al'umman musulmi sawa'un da bakinka ne ko da hannunka ko da muƙaminka ko da duk wani abu da Allah ya baka na sultani ko na daraja wannan a dunkule yana daga cikin matashiyar da malamai suka ambata wajen kokarin sharhi da bayyana ma'anar waɗannan gabobi na wannan hadisi mai girma hadisin Tamimul Dari radiyallahu anhu to malam Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i Allah ya gafarta masa da yazo yin magana akan wannan hadisi sai yake cewa nasiha ta ga ahlus sunna shine su guje ma asbabul furqati wal ikhtilaf shine nasiha ga masu kira zuwa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da masu yin addini karkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su guje ma abubuwan da ke jawo rabuwar kai da sabani abubuwa da suke jawo rabuwar kai da sabani abubuwa ne da ya zama wajibi ahlus sunna su guje musu ahlus sunna da a wasu guda ɗaya ce a ko ina ittijahin su a ko ina ya kamata ya zama guda ɗaya ne shine kokarin bautatawa Allah a bisa hasken sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama bisa fassarar magabata cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka bayar da kyautatawa da kuma kokarin karanta ita wannan sunna da yada ta da shahara al'amarinta da kuma yi mata hidima da duk abin da za a iya na ilimi da dukiya da ƙarfi da komai mu sani da cewa shi sabani din da ikhtilaf da khilaf da at-tanazu da ire-iren mufradat wanda suke nuna sabani mummuna malamin ya takaita cewa abubuwa guda uku su suke zama tushen da suke kawo su daga ciki akwai aljahl tsantsagariyar jahilci mutane ba su fahimci addinin yadda ya kamata ba tare da cewa wasu halama suna da naƙuba na ilimi wasu an nada su malanta wasu sun shahara a matsayin masu ilimi amma kuma asalin abin da ake ce ma ilimi madda ta ilimi to akwai rangwame a tare da su wannan shine jahilci kun mutum ya san abu aka san yadda yake yace baya ga jahilci sannan kuma akwai albaghi ta'addanci keta iyaka wuce makadi da rawa keta alfarman musulmi sakin baki sakin kwanduwa wajen mutum ya ta aibata abokan husumar shi da abin da yake zalunci a cikin mutuncin su zalunci a cikin hukuncin da yake musu zalunci a cikin maganganun da yake faɗi sannan abu na uku kuma sai shedan shedan ya riga ya dauki ragama yayi alƙawarin cewa lalle sai ya hada rigingimu tsakankanin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sahih muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin lalle shedan ya cire rai ya daidai tsammani inna shaytana qad aisa an ya'buduhu almuslimuna fi bilad al-arab ko fi jazirat al-arab shedan ya daidai tsammani daga cewa musulmai ko al-musallun masu sallah za su koma bautata mishi a jazirat al-arab yadda za kasar larabawa take gaba daya domain din shedan ne guma kani ko ina a abin nan a cikin muassasat a cikin buyutat akan aturqu wa shawari a ko ina a garuruwa da gidaje da wuraren da ake taruwa da gidajen cin abinci da dakuna da bandakai kai da dazuzzuka ma ko ina ka guma kani ga sanan bila adad to da duka domain din shi Allah ya kawo hasken addini Allah ya kawo musulunci Allah ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake wannan yanki daga waɗannan gumaka aka koma gaba daya Allah kada yake kira kuma shedan ya cire rai daga yuwar ya dawo ya sake samu irin wannan tagomashin da ya samu Zaytul Arab so da haka sai ya hawwala gaba daya energy din shi da takasa zuwa ga wani abu wanda yake ganin yafi masa muhimmanci fiye da komai shine me shine yace il walakin fit tahrish bainahu zai samu nasara shedan bai cire rai ba zai samu nasara wajen zuba rigingimu tsakankanin mutane saboda kuma jawo rigima da sabani da raba kan mutane ya daga cikin muhimman manufofin shedan shi yasa idan ya aika wakilansa bayan wayewa kowane gari suka je suna sanya mutane su yi saban Allah wanda ake bawa mukami a bashi wato kambi na cewa yayi kokari sosai wajen kawo barna shine wanda ya bata tsakanin miji da mata aka yi saki saboda ya jawo at-tahrish bit-tahrish bainahu daka shedan shine ke jawo wato mutane suna irin wannan sabani da rigingimu da fatuntunu da tashin tashina kuma dukan su da sunan ahlus sunna saboda wannan ina ga ya isa ya tuna mana abinda duk muka sani na kaida da malamai suke cewa al-khilafu sharr sabani sharri ne ba al-khairi bane sabani wanda zai jawo rikici tsakanin mutane ta kowace fuska to ba alkhairi bane sawar a cikin addinin su ne ko a cikin rayuwar su akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ko kuma mu ce kissa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wacce ke cikin Sahih Bukhari a tarihin wani aikin haji da suka je zamanin Khalifa Sayyidina Uthman radiyallahu anhu wanda lokacin Sayyidina Uthman kamar yadda aka faɗa a cikin riwaya yayi ta'awwala kamar yadda suke cewa ta'awwalat Aishatu kama ta'awwala Uthman Sayyidina Uthman ya koma Makka da sunan ma'aikacin aikin haji amma sai ya ga shi nan garin su ne saboda haka shi zai cika sallah ne ba zai yi kasuru ba Ibn Mas'ud ya tana mai cewa a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma nan garin su ne Makka, amma kuma da yazo irin zuwan nan da kai kasar yayi, Usman yace shi dai yafi gamsuwa da bai cika sallah. Duk da haka sai Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya bi bayan shi akai wannan sallah, inda ya so irin yadda mu muke a yanzu yace dole sai na aiki da wannan sunna, baka isa ba kai din wa, sai ya janye gefe kuma za a samu waɗanda za su bi shi akan wannan janyewar su koma gefe su sallar su su kadai kasuru, sannan su tashi suna ta harjaji suna kokarin sai sun justifying action din shi. Shi kuma Sayyidina Usman su bashi da sauran waɗanda za a fara kira da suna munafikai ko masu mudahana ko waɗanda ba sa bin sunna ko waɗanda ƙarya suke a bin sunnar su, da shikenan daga nan su ma sai su fara harbo da nasu makaman kafin ka ankara, shikenan wuri ya lalace ya rikirkice. Kagan a zamaninmu ne abin da za a yi kawai kenan. Wannan shi ne a siram shi ne yadda muke mu'amalantar abubuwa. Amma Sayyidina Ibn Mas'udin ɗaya ne daga cikin manyan malaman sahabbai waɗanda ilimi ya tike zuwa gare su a cikin sahabbai, kuma ya san wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya ambace ta. Amma saboda mabda'i da ya sani na haɗin kan musulmi da muhimmancinsa, sai ya haƙura da wannan ilimin nashi, bai aiki da shi ba, yayi aiki da abin da ya san shi ne khilaful aula, saboda wancan mabda'in al'ala. Duk da haka aka samu wasu masu neman tada zaune tsaye, sai da suka mai tambaya me yasa bayan ka ce abin da ya kamata a yi shi ne raka'o'i biyu, amma kana cewa abin nan fayalaita li raka'ataini maqbulatain, na fi son a ce na sallah biyu raka'a biyu karɓaɓɓu irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, irin yadda Abubakar da Umar suka yi. To shi ne sai ya faɗa musu wannan ƙa'ida, yake cewa al-khilafu sharrun, ai saɓanin sharri ne bala'i ne. Gara ni in haƙura da abin da na sani as an individual, na aiki da abin da shugabana ya gamsu da shi, ko da ina ganin kuskure ne, akan na aiki da abin da na gamsu da shi, daga nan na raba kan musulmi. Haka Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yadda, lokacin da Muawiya ɗan Abu Sufyan Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa, ya zo garin Madina yana ƙoƙarin ya tabbatar da bai'a ga ɗan shi Yazid, ya zo ya tara waɗanda suka saura cikin manyan sahabbai da malamai, yana musu kashedi yana cewa to na saka ɗana, kuma na saka shi ne don kada a yi rigima, rigima ta yi yawa cikin musulmi, kuma na saka shi ne saboda ya cancanta. Idan akwai wani wanda yake ganin ya fi cancanta ya yi magana a nan, in ba haka ba kada wanda ya karanta da magana nan. Ibn Umar da bai ma je wajen ba, Hafsa ta zo take ce mishi ka tashi ka je ga yi can ana tattaunawa, ta shafi dattawa ire-iren ka don me za ka zama a baya. Yace da na je na tsaya a baya, a baya-baya, da na ji ana wannan magana raina ya ɓaci, na ce da Allah ji irin magana nan da 'yan siyasa suke. Har yace har na lissafa wata magana mai zafi a cikin zuciyata, wanda zan miƙe in faɗa, ce kai Muawiya rufa mana baki, ƙarya kake yi, wallahi baka isa ba, kai ɗin wane, yaushe ma ka shiga musulunci, yaushe ka musulunta kai da iyayenka, kaza 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 kaza. Yace amma sai ne tunanin na faɗi wannan magana, shikenan na raba kan musulmi. Wasu su goyi bayana, wasu su goyi bayan Muawiya, bayan musulmi sun samu kansu ya haɗu, yanzu kuma na sake raba su. Ci shikenan sai na haƙura kawai na shi. To haka waɗannan sahabbai haka suke su sun san muhimmancin haɗin kan al'ummar musulmi, da kuma ya yi kamata su mu'amalanci yanayi na fitina ko rigima, da kuma hangen nesa su lissafa menene consequence ɗin action ɗin da za su iya yi. Haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su da na bayansu suka gudana akan rayuwarsu. Haka nan za mu ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya muhimmantar da kokarin haɗa kan al'ummar musulmi, don nuna musu akan cewa taruwa da za su yi a zahiri tana da tasiri wajen haɗuwar zukatansu. Kamar game da haɗa sahu a cikin hadisin Bukhari, Annabi yana cewa la tusawwunna sufufa, wallahi ina horonku da ku dinga haɗa sahunku, in ba haka ba fa Annabi ya ce au la yukhalifanna Allah baina qulubikum, ko kuma Allah ya sassaɓa tsakanin zukatanku. Saboda haka haɗuwa ta zahiri tun daga ta sahun sallah da haɗuwa a sauran dukkan munasabat tana da tasiri wajen haɗuwar zukata. Wanda kake gani yake ganin ka, kuke haɗa sahu, kuke haɗuwa wajen jana'iza, wajen ɗaurin aure, wajen zaman majalisa, wajen cin abinci, kuke haɗuwa a sauran wurare, yadda za ku fahimci juna da shi, yadda za ku bai wa juna uzuri yana da bambanci da wanda ba ku haka da shi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawa sahabbai wannan isharar, yana nuna musu lallai su ba da muhimmanci wajen wajen hada kan al'ummarsa. Haka akwai hadisin al-Imam Abu Daud, Muslim ya fitar da wata riwaya daga wani sahabi daban game da kissar dauke sanin daralaytul qadri, wanda da an sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga daran, amma da ya fito zai ambata kafin ya fadi, sai tarwo sahabbai suna rikici, suna jayayya, suna musayya, sai Allah ya dauke ilimin daga zuciyarsa, ko kuma aka mantar da shi wannan ilimin, sai ki ga musu cewa da na fito an ga muku yaushe ne laytul qadri precisely wannan dare ne, amma rigimar da waɗannan suke tasa an mantar da ni. Saboda a malamai suka ce rigingimu da musulmai suke yi, ahlus sunna fitintunin da suke tsakankaninsu suna iya sa a dauke albarkar da ke cikin su, jibi albarkar da ke cikin laylatul qadri. Laylatul qadri khairun min alf shahr, inna zalna fi laylatin mubaraka, da an santa precisely. Misali kaga da an rage matsaloli da dama wajen kawai ka tashi iyakar daren kai ta ibada kamar da wasu suke yanzu a yadda su suka tsara, ko to amma wannan alkhairin aka dauke shi har yau ba a san shi sani na hakikani ba, sai dai sani na hasashe, sai dai takarir. Me ya jawo wannan rigima tsakanin wasu musulmi kai guda biyu? Jama'a kuma muna gane yadda wato rigingimu da fitintunu suke da tasiri a wanda yake salbi a kanmu. Sauraka sai aka waye gari ahlus sunna, abinda ake tsammani da abinda ake fata daga gare su shine su iya warware matsalolin duk duniyar nan ma, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da turawan da kansu suke fada cewa da yana nan a rayi, yana daga kishingide, zai iya bada ka'idoji da za a warware dukkanin rigingimun da ake fama da su a duniya, da tattalin arziki, na tsaro, na zaman lafiya, na alaƙoƙin ƙasa da ƙasa, da na addini, da na rayuwa, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai warware su. To su waye wasu wakiltan wannan kujerar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? Su ne malamai na ahlus sunna wanda suke kadar da sunna. Saboda haka abinda ake expecting daga malamai ahlus sunna su iya bada wato mafita, su iya recommending mafita da za a warware rigingimin duniyar nan. Amma lil asaf sun kasa warware rigingimin ɗaiɗaiwar su, saboda tasirin saɓani, rigimar da ke tsakankanin imu'in ma sun kasa warware ta. Ina kuma ga rigingimin duniya, ina ga rigingimin ƙasa, ina ga rigingimin tattalin arziki, da na rayuwa, da makamantansu. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake mana umarni har kullun da fadin sa, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiyar Allah gabaki daya, kada ku rarraba. Allah ya ja mana kunni, ya mana tankiya game da rarrabuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau a cikin wani hadisi nashi wanda yana cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, manzo Allah yake cewa al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu, shi mu'mini ga dan uwansa mu'mini kamar tuballa ne na jikin gini, kamar bulalluka ne waɗanda ake gini da su, kowane bulo yana rike da jikin dan uwansa, babu wani bulo da yake da ƙarancin muhimmanci a cikin gini, kowane ɗaya yana da muhimmancin da bai gaza na dan uwansa ba. A cikin duk yawan al'ummar musulmi kowane yana da muhimmancinsa, kowane yana da amfaninsa, kowane yana da mas'uliyarsa a cikin al'umma. Ya kamata kuma duk sanda wani ya shiga cikin damuwa ko ya shiga cikin wani bala'i, sauran musulmai su ji cewa damuwarsu ce, bala'in su ne. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato kal jasadil wahid, kamar jiki ne kwaya ɗaya, idza tada'a minhu udhun, idan wata gaba tana rashin lafiya sai sauran gabobin su taya shi zazzabi, dan hakurinka na ciwo duka jikinka zai taya hakurin, haka idan idanka na ciwo, haka idan kafarka na ciwo, haka idan kanka na ciwo. Yan uwa masu albarka, muna da masaniya dukkanmu cewa musulunci sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana zamani na al-yaqaba, mutane sun fada kuda sunna, suna son bin sunna, suna neman ina malamai masu karantar da sunna suke karantar da su, ina darussan sunna suke su saurara, suna kaunar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wannan sahawa din. Amma rigingimu da fitintunu da bala'o'i da jayayyar da ke tsakanin malaman ahlus sunna da masu bin tafarkin sunna ya rikirkita wannan sahawa din, rikirkitawa mai ban mamaki, ta yadda har mun zama abin yi wa dariya, tashmitul a'da, abokan gaba na ciki da waje suna ta mana dariya, sai ga cewa kanku aiki ji, kaji ana cewa family problem ne ko family ne ake cewa family affairs ko family issue ana ta mana dariya ana ta mana ba har ma wasu yan bid'a suna murna cewa alhamdulillah ba'asuhum bainahum shadid rigingimin tsakankanin ahlus sunna sun ishe su da aka san sun kyale mu sun saka mana mara abu shakka wannan abin takeici ne abin matsaya ne mai wa kanmu fada mu gyara wancan malami Muqbil ibn Hadi Allah ya gafarta masa sai yake magana yana cewa to menene abubuwan da za su zama ilaji likitin da ya riga ya faru cuta ta riga ta kama jikin mu mu ahlus sunna rigingimu a tsakankanin mu ga sunan ba ji ba gani to menene abin da za mu yi ya zama ilaji gyara ga waɗannan rigingimu ta ina za mu fita daga wannan sarƙaƙiya wannan kansa da ta kama jikin addinin ahlus sunna ta ya za a yi maganin sa ya kawo solutions daga cikin su ya ambata cewa abu na farko shine a koma a yi tahkimul kitabi was sunna duk abin da za a yi na magana musamman a lokacin sabani to a koma zuwa ga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama kamar da Allah yake cewa fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah yake dalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah yake duk sanda kuka yi jayayya akan wani abu to kuma yi da shi zuwa ga Allah kuma yi da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama in dai da gaske ne ku mu'minai ne kun yi imani da Allah kuma kun yi imani cewa akwai lahira Allah yake wannan shine alkhairi shine mafi kyan alkhairi sannan kuma shine mafi kyan makoma duk rikicin da za a samu na fahimta ko bambanci ko wata damuwa to ai tahkimul kitabi was sunna kowa ya ajira ayin sha dauko abinda Allah ya faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in za a fassara da fassarar waɗanda duniyar ilimi ta amince da ilimin su da nagartarsu malamai cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin atba'ut tabi'ina da sauran a'immatud din wal huda waɗanda duniyar musulunci ta yadda da malantarsu da sanin su da tsoron Allah su take kyautata musu da tan adalci da ilimi kowa ya ajana shi a dauki nasu Allah a wani zai yana cewa makhsalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abinda kuka yi sabani ko menene to hukuncin shi yana komawa zuwa ga Allah ubangiji ne kamar da yake cikin suratu ash-shura haka nan a wani zai Allah yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi azaa'u bih duk sanda wani al'amari yazo na aminci ko tsoro sai su yayata shi Allah ya ce walau radduhu ila rasuli da nasu mai da shi zuwa ga manzon wa ila ulil amri minhum kuma zuwa ga mazowa al'amari a cikin su da alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda Allah ya ba su dama iya tsamo hukunce hukunce cikin su da sun ga musu menene gaskiyar zance wannan aya zuwa ƙarshen tana cikin suratu an-nisa ko an ruwaito game da sababin saukar ta kissar labarin da aka yada a Madina cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki matansa aka yada wannan labari ya kai ya kawo ya fara trending kafin ka ankara har ya je kunnan Umar dan Khattab radiyallahu anhu Umar dan Khattab kuma sirikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama akwai iyarsa a gidan dan haka hankalin shi ya tashi yake cewa laqad khabat Hafsatu wa khasirat in dai da gaske ne an saki ta Hafsa ta shiga uku ta lalace tarihi ta ya bace yace na dade ina mata nasiha ina mata fada ina cewa annabi fa ba san ki yake ba yana hakuri da ke ne saboda mutunci na da girma na yana hakuri da ke ne na je gidan ba daya ba bibi na mata fada na ce mata karye magana ki mayan masa kai ya daga murya ki daga karye miki magana ki kikula shi kar ki dame shi da bani bani Umar bai ci gaba da yada wannan labarin yadda mu da zaran mun ji kawai za mu ci gaba da sharing da reposting da tattaunawa da sauransu sai ya tashi ya tafi neman gaskiyar labarin saboda kafin ka yada labari ka tantance gaskiyarsa bayan ya tabbata gaskiya kuma ka tantance akwai maslahar yada shi Umar sai dai ya tafi duk da irin matsalar da ya samu kafin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallama ba a bashi dama ba ya sake aikawa aje a nemi mishi izini ba a bashi ba kafa uku sannan ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan abin nan haka yana zuwa kuma tambaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga gidan ya tambaye Aisha tace gaje ka tambaye ka mana ni ina ruwa na yaje tambaye ta shi tana ta kuka ta kasa fadan komai ya fito yabo wannan wurin zama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani bawa yana gado mata ko da ya samu shiga gu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara tambaye shi a tsallakta ni sa'aka ya rasulullahi wai da gaske ne ya manzo Allah ka saki matanka kaga yana kokarin ya tafabbut kafin ya je ya yada kafin ya san matakin da zai dauka amma mu yanzu ahlus sunna ba mu da wannan tarbiyyar mun riga mun narke mun yi zauban cikin sauran awaif da sauran al'ummomi waɗanda ba su da tsari irin namu duk abinda mutum yaji yana Allah Allah ya je ya yada kafin ya san gaskiya ne kafin ya san ko ya kamata a yada ko bai kamata ba ko mutane sun fi saurin yada sharri fiye da alkhairi Allah ya tsare mu saboda haka ahlus sunna abinda ake bukata izuwa gare su shine tahkimi izuwa ga alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine su'alu ahlil ilmi min ahlus sunna tambaya mabudin ilimi da Bahaushe ke cewa wajibi ne mu koma zuwa ga malamai akan mas'aloli wanda suke mustajidda mas'aloli na addini mas'aloli na rayuwa Allah ya mana umarni karar da fadin shi cewa fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana a cikin suratul nahl kenan ko ku tambayi masana in kun kasance ba ku sani ba malamai aka ce a tambaya ahlul ilm sarak malamai wanda suka amsa sunan malanta su ake komawa zuwa gare su a mas'aloli ba daidai bane kowanne dan mahabba wa dabba da waɗanda ake cewa ɗaliban ilimi da masu wa'azi da malaman social media da malaman islamiyya da duk wani wanda yake local champion ne ba daidai bane dinga tsoma baki a cikin rigingimu da suke ta ummu balwaha rigingimu ne da suka shafi al'ummu sun yi ga baki dai ba daidai bane jama'a kowa yau bakin shi da zani ka san matsayinka ka san kuma cewa duk abin da kake faɗa ko kake rubutawa za a tsayi da kai ranar alkiyama a tambaye ka za a yi maka hisabi a kai za a yi maka kwakuduba a kansa jama'a mu ji tsoron Allah mu iya bakunkunan mu mu iya alƙalumin mu galibin mu da muke ƙasa ɗalibai da sauran ya ayyuhan nasu ire-ire na da waɗanda ba su nuna a ilimi ba mu muke ta da waɗannan fitintunan amma asalin malamai da ilimin su ya riga ya narke suka zama shi ya zama su sai wuya ka gansa a cikin wannan rigingimu domin ilimi dai na gaskiya ne to kullun kana ƙara zurfi ne kana ƙara zama matsoraci kana ƙara zama mai taka tsantsan kana ƙara zama wanda yake iya bakinsa kana ƙara rage surutu da ainihin wato kazallaha da tsoma baki a cikin abin da baka san kanshi ba saboda kaza ga duk fitintunan da yake na rigingimu inda zaka koma ka bi tarihin musulunci tun daga sanda rigingimu suka fara kamar tun bayan shekara ta 300 misali sanda duniya musulunci ta fara rikicewa asalin waɗanda ake cewa malamai na gaskiya idan ka bi littafan su ba zaka ga asalin wannan rigingimu abin da zaka gani kawai ilimi sauran ya ayyuhan nasu ne suke shiga cikin waɗannan rigingimu saboda haka jama'a mu kiyaye ba irin yadda galibin mu da ake cewa daliban ilimi ko ustazai ko multazimun ko ƴan kaza ko ƴan kaza kowa ya gamsu da dan abin da ke tare da shi ya karanta wata ƴar wani dan wata ƴan mufakkira ko wata ƴar handout ko ya karanta wata a cikin wani blogging da wani yayi ko ya karanta wasu ƴan shafuka da aka kwafo ta PDF ya dan ja musu layi sai ya dauka wai ya gamsu da abin da ya dan samu kuma har ya isa ya fito ya tunkari duniya da sunan yana magana a madadin musulmai yayi jayayya da malamai masana yace ni a gani na yace wani ƙarya yake wani batacce ne wani bai isa ba su din banzan su al-imam at-tirmidhi ya wato hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi tabbatacce da annabi yake cewa ma dalla qaumun ba'da hudan utu mutane ba za su taba wato bata bayan shari'ar da kanu alaihi wanda suke akai da ba nabi ce illa utul jadal sai kaga Allah ya huwace musu iya musu yana gaskiyar alama mutane suna kan bata kaga Allah ya huwace musu iya musu da jayayya raddi da raddin raddi da raddin raddin raddi haka tasalsul Allah nihai abinda kuma mutane suka iya kenan jayayya da musu da batanci da sakarci da rashin sanin ciwon kai da bata lokaci to wannan alama ce akan cewa suna kan bata bayan da suna kan shari'a saboda ka sai ka duba kaga akan me kake solution na uku da malam muqbil ya ambata a cikin wannan nasiha ta shi shine yace al iqbalu ala talab al ilm, tinkaran al'amarin neman ilimi, ilimi na gaskiya, ilimi tatacce, neman ilimi da gaske. Bi kulli saraha, galibin mu da ake cewa daliban ilimi ba madaliban ilimi bane, ko daliban hayaniya ne wallahi. Allah ya jika malamin mu Malam Albani Zaria, mutane yake ce mana zai tafi da mu, zai zabo wasu daga cikin mai tafi da mu mai towa tsakanin Misra da wasu na kasar masu karfin hadin nan malam Shinkit, Mauritania ko da Mauritania da Sudan da Saudi Arabia da Yemen, yace dan ku je ku ga mutanen da gaskiya ake kira daliban ilimi, yace watakila akalle ku ta canza daga me ake cewa daliban ilimi. Kaga an rena kalmar daliban ilimi, gani ake kawai wata wani dan secondary ma kawai shi ne daliban ilimi. Kaga kowa na iya buga kirje ce shi daliban ilimi ne, koda ba zai buga kirje ce shi malami bane, amma an rena daliban ilimi. To jama'a, daliban ilimi na gaske wannan abin da muke yi ba shi suke, abin da suke dukufa suke a gurin malamai su ta koya, suna musu da'a da biyayya da ladabi, suna yin addu'a Allah ya sa wa iliminsa albarka, sa'annan kuma su dage wajen neman ganin cewa ilimin ya zauna. Haka suke wannan fafutukan, yadda kaga daliban kuɗi suna yi, yan kasuwa, kowa dai ya san yadda yan kasuwa da masu sana'o'i da yan kwangila da duk wani da ya tasa duniya gaba, zaka ga da dukkan energy ɗinsa yake neman duniyar nan. To haka daliban ilimi suke neman ilimi da wannan energy ɗin nasu duka. Wani zai nemi ilimi tun yana matashi har ya tsufa, irin inda su Ibn Abi Hatim suka, Abu Hatim Razi da Abu Zur'ata suka yi, su baggarun su tafi wata duniya. Akwai lokacin da ma sun sallama suna jiran mutuwa ta ɗauke su ne kawai, saboda wahala da suka sha, har fitsarin su suke yin fitsari su tare su sha, fitsarin ma ya daina zuwa sai dai jini. Saboda haka suka fada a cikin sahara kawai, kowa ya sallama da ɗayan kawai, irin mu haɗa a lahira, Allah ya sa mu gana a tsallaken sirati. Suna jiran mutuwa ta ɗauke su kawai, Allah ya musu fatahi da sauran rayuwarsu, ya kawo musu agaji ta hanyar wasu bayin Allah masu wucewa. Haka suke yi sai ta neman ilimi, saboda haka sanda suka dawo garinsu sun ma riga da sun tsufa. Tsufa ya riga ya kama su, gemunsu ya yi fari, jikinsu ya yi rauni, sai dai su ta rubuce-rubuce su ta karantarwa. Imam Ahmad ibn Hanbal yana dattijo ɗan shekara sama da 70 bai fasa neman ilimi, yana baya zauna a majalisin ilimi ya koyi karatu. Idan ana zaman firin shi da abokansa, idan wani malami a cikinsa ya ambaci hadisin da ya ji yana bukata, sai ya koma ƙasa ya zauna ya ce, algatu malam a biya min, ina so in rubuta. Zaka ce mishi, wai kai yaushe zaka bar neman ilimi? Yace, durin da na wadata daga numfashina na shirya mutuwa, to ranar nan ne neman ilimi. Amma mu yanzu kawai da mutum ya ga ɗan iya wasu ƴan ka'idoji haka sama-sama, ya ga yana iya jawo ayoyi ya kai su, ya ɗan iya liƙirabi, kuma yana da tsaurin ido, Allah ya mishi baki, yana iya kawo maganganu, yana iya sirka Ingilishi da Hausa da Nufanci, kawai sai ya ɗauka shi mafi malami. Suka je a tinkarin matsaloli masu nauyi, waɗanda malamai na Allah kafin su yi magana a kai sai sun yi watanni suna bincike, suna istikhara, suna addu'a, sannan kuma sun fara su ce wallahu a'lam. Amma shi suka je yana cewa, kawai a gani na, a fatawata, a bincike na. Wannan wato ganganci ne, jama'a, ganganci ne, ba ɗan ƙanƙani ba. Allah ka tsare mu. Saboda haka, idan mutum da gaske ɗalibin ilimi ne, ya kama ɗalibtar ilimi. Idan kuma kai ba ɗalibin ilimi ne, to ka je kai wata sabga kawai. Ibn Abdul Bari yana cewa ilimi kala biyu ne a cikin littafin Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlihi. Akwai ilimi na wajibi wanda dole ne akan kowane musulmi, ilimin tauhidi, tsarki, sallah, wankan janaba, azumi da sauran muhimmat na addini na yau da kullum wanda kake bukata a matsayinka na musulmi. Yace, to wannan bai da wahala, kowa na iya samun shi. Sahabbai sukan zo ma su zauna mako ɗaya, wata ɗaya, gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su koyi wannan ilimin su koma, irin su Malik ibn Huriz da makamantansu. Yace, amma ilimi wanda ake yin malanta da shi, yace, to bai taba isanka komai yawan shi, saboda kullum bukatar shi karuwa take. To idan irin wannan ilimin kake nema, ka sani bai taba isanka. Su ne wanda ake ce musu al-manhuma ne, ko an-nahma iri biyu ce, nahmatul talibul ilm wa nahmatul talibud dunya la yashbi'ani. Masu kwaɗayi, masu haɗama, mutum biyu aka sani waɗanda haɗamarsu ba ta ƙarewa, talibul ilm wa talibud dunya. da mai neman ilimi da neman duniya ta waɗannan kwadayin su bai karewa hada musu san fa jama'a wa au'a din nan nasu bai karewa ina fata muna gane wa jama'a to da waka inda gaske kai dalibin ilimi ne to ka tankare neman ilimi da gaske in kuma ba dalibin ilimi bane kai to ka sani cewa kai dalibin duniya ne ko kuma mai saurare ne kai ko ustazi ne kai normal ustazu wannan dan kishi addini ne kai to Allah ya saka cika da imani a Malam Mukubil ya sake cewa daga cikin abin da zai taimaka wajen halin niza warware rigingimu da ke tsakanin ahlus sunna yace kallon yadda sahabbai suka mu'amalanci sabani Allah ya ce kar a yi annabi ya ce kar a yi ana gudun shi amma kuma kaddara ta riga fata an yi din to da aka yi yaya suka mu'amalanci shi yaya suka mu'amalanci sabanin da ya faru tsakankanin su sun mu'amalance shi da girmama juna sun mu'amalance shi da baiwa juna uzuri sun mu'amalance shi ta hanyar kowa yayi bayanin wujuhatu nazar din shi ba tare da ya kyari dan uwansa ko ya aibata shi ko ya tsine masa albarka ba sun mu'amalance shi ta hanyar kowa ya tsaya iya abin da ya sani amma Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm idan ka koma cikin adabiyat da suka zo da tarihin rigingimu da sabanin da sabai suka yi za ka ga cewa sabanin ya shafi fiqhu ne fahimta da Allah yake bambanta mutane da ita akwai bambancin karfin fahimta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su yi fahimtar su kalla hadisin la yusalli yanna ahadukumul asra illa fi bani quraiza wannan hadisi asali ne game da halastin bambancin fahimta da annabi ya so ya nuna babu abin nan babu dama bambancin fahimta da sai ya faɗa ya ce to su wane suka yi daidai su wane ba su ba amma sai bar kowa akan ra'ayinsa wanda yake nuna cewa kenan hadisin na iya daukan duka fuskokin guda biyu akwai sabanin fahimta akwai sabani na karfin ilimi zurfin ilimin wani ya fi na wani saboda ka za su saba wa juna sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kamar da sabai suke cewa kana Abubakar a alamana ba a taba samun wata mas'ala a tarihin sa wanda karara ya saba wa abinda annabi ya karanta ba kamar da Ibn Qayyim yake fara a cikin Ilamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin saboda karfin ilimin sa amma wasu sahabba ana samun wane kowa ne ya faɗi wata magana ta saba wa asalin abin da yake shine ma'ruf a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan har Umar an same shi da waɗannan duk da karfin ilimin sa da karfin firasar sa da karfin tawfiqin sa saboda haka ana iya samun wannan ta wannan fuskar sannan sabani da ya shafi rayuwa wujuhatu nazar wani ya dauki azima wani ya dauki rukhsa kamar tsakanin Salman da dan uwansa Abu Dardai kamar tsakanin a bangaren Aliyu da bangaren Muawiya akan siyasa kamar tsakanin wane da wane duk waɗannan rigingimu ne da suka shafi abubuwa akwai kuma wato adabiyat din da yawa da zaka iya komawa cikin tafan da suka kawo maganganun Ibn Abdul Barri a cikin At-Tamhid a cikin Al-Istizkar Baihaqi a cikin Sunan Al-Kabir Ibn Abi Shayba a cikin Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani a cikin Musannaf da sauran tafan da suke ruwaito sabani da bambancin fahimtar sabai za ka ga yadda suke mu'amalantar junansu da sauƙaƙawa da kuma mutuntawa da kuma idan mutum ya gane an fi shi gaskiya ya dawo kan gaskiyar to tunda mun ce da su muke koyi abin da ya kamata mu kalla kenan a cikin rigingiminmu da yadda za mu mu'amalance su an ce lokaci ya ƙure ko? To balihi babu illa yana da kyau mu kalli kuma yadda wannan zamanin yake namu na al'ummar musulmi da kuma tartibul aulawiyat menene abin da ya fiye mana me ya fiye mana mu sa energy mu a cikin sa wannan al'umma ta musulunci tana cikin jahilci da rashin sanin addininta tana bukata zuwa ga a karantar da ita masu garantawa da masu wa'azi har yanzu ba su isa ba ba su kai matakar da ake nema ba wajen adadi dan me za mu karkatar da energy din mu wajen rigingimu mu ki yin abin da ya kamata maimakon mu tashi mu ta karantarwa mu ta da'awa mu ta yada sunna mu ta yada aqida mai kyau kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adh san da zai aike shi Yaman ko yace abu na farko da zaka kiraye su zuwa gare shi shine mene ka kiraye su zuwa ga tauhidi la shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshen hadisi tambayin da nake so ne muna ƙarshe yan uwa masu albarka shine wannan taujihin da wannan maganganun duka ba fa suna nufin cewa wai kira ne zuwa ga daina sabani ga baki daya ba wannan zai zama kira ne zuwa ga mustahil ba zai yi dan adam ya daina sabani da junansa ba saboda wannan wata kaddara ce da Allah ya riga ya kaddara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya bashi wannan alfarma, yace a zan bayar ba, na riga na zartar da cewa sai an yi sabani a cikin al'ummarka. Kamar yadda Allah dauki sarki fada yake fada karara cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum a cikin suratul hud. Mutane ba su gushe ba cikin sabani sai wanda Allah ya musu rahama. Gurgudan me ake nufi da wannan istisna'i? Walidhalika khalaqahum, kuma dan haka ma Allah ya halice su dan su sabanin ya musu rahama din. Amma kamar yadda muka fada, ya ake mu'amalantar sabani. Dauki kisan Sulaiman da babansa. Baban shi hukunci Sulaiman yace ba haka bane, bai ta da fitina ba. Fahama Sulaiman dauki kisoshi mabambanta ga sunan da halat da yawa da suka faru a cikin adabiyyat na musulunci, kamar da ambata za su nuna maka yadda ya kamata a mu'amalanci sabani. Yan uwana masu albarka, daliban ilimi da malamanmu da sauran manyan baki da sauran masu saurare na kusa da na nesa, ina muku fatan alkhairi ga baki daya da kuma addu'a Allah ubangiji ya sanya albarka a rayuwarmu, Allah kuma ya kare mana dukkan fitintunu da sharrura. Addu'a ta musamman ga wanda suka shirya wannan tarurruka da waɗannan liqa'at, Allah ya saka musu alkhairi yadda Allah ya hada mu anan. Ubangiji Allah sai ya hada mu cikin rahamarsa, ya hada mu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya hada mu a cikin aljannarsa. Allah ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da magabatan mu cikin al'ummar musulmai. Allah kuma ya sa mu gama lafiya. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.